Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Har yanzu dai muna tare da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, Farfesa MK Usman. Ganin yadda matsalar sauyin yanayi ta addabi duniya baki ɗaya ba ma Afirka kadai ba, yasa na tambayi Farfesa ko me cibiyar sa ke yi don tunkarar wannan matsala, ga abin da ya ce mu.
To alhamdulillah, wannan wani abu ne wanda yake ya shafi kowa kuma ya shafi mu, ko dole mun tashi tsaye. Kaga dai musamman wannan aiki na canjin yanayi wani abu ne wanda yake zahir ne, ba wai jita-jita bane ba, domin mutane kan zasu iya su gani a da ana samun ruwa da yawa nan wannan, amma kuma ga wannan shekaru ba a samu, ga kuma ambaliya wani lokaci ta kazo. To wannan abu ne wanda yake ya ba wai ɗan Najeriya kadai ba, duniya ne gabaki daya. Amma abin da za a yi mutane shine, idan abin ya taso me za a yi? Misali kaga yanzu dole a samu cimaka da zamanto, in za a samu fari ne to dole a samu cimaka da za ta iya jure fari ta zamanto kuma ta yi. Kaga akwai wannan magana, sannan akwai kuma yanda za a yi bayani nan gaba a ce za a samu kala domin mutane su shirya. A misali kaga a bana ma ana magana fari da za a samu, mun yi magana da shi Director General na NAMET, wanda kuma aika 'yan rediyo ɗinmu na nan cibiyarmu suka je suka ɗauko bayani suka zo suka sa a cikin gidan rediyo, wanda cewar idan za a samu magana fari ga abin da ya kamata a yi da sauransu haka. To waɗannan dai dabaru ne, kuma kowane dabaru a ina ne, domin in ka lura ita Najeriya ta na da wani irin albarkar ruwa daga inda yake wato ma'auni 400 zuwa ma'auni 4000 na millimeter a shekara ɗaya. To kaga ashe ba kowace ƙasa ke da wannan albarka ba. To kaga wannan dole kowane waje akwai irin abinda shi sai da manto, akwai abubuwan da ke shuka daban-daban daga nan daga arewa zuwa kudu, domin akwai wanda ke san ruwa da yawa, akwai wanda bai san ruwa da yawa. To yanzu su cibiyoyi suna nan suna ta ƙoƙarin binciken wato wace irin ce makaci ba su neman ruwa da yawa. Misali abin da ake kira masara drought tolerance, kaga akwai ita IR ta hito da waɗannan irin masara ɗin, wanda kaga wajajen mu can wajen Mani, can wajen su Daura ba a shuka masara. Amma a yanzu kaga ana shuka masara saboda irin wannan masara ce wanda za su iya daure rishin ruwa mai yawa. To kaga dama su masana sukan yi kokari su diba su gani idan yanayi ya canza wani abu ne zai iya tafiya da yanayi domin a samu albarka. To mu kuma aikin mu ne mu ga zamanto, in mun ga wannan dabara mu yadata domin mu fahimtar da mutane domin su ji irin wannan abuwa.
To Farfesa, wannan gwamnati mai ci yanzu ta fitar da tsare-tsare da shirye-shirye don jan hankulan mutane da su koma gona. Me cibiyar kake yi don taimaka wannan yunkuri?
To alhamdulillah, wannan magana ta yi daidai wa daida, kuma ta yi rafin ciki da ita, domin cikin hoɓɓasan da gwamnati ke yi, inda za ka yi tana akwai maganar ɗaukan ma'aikata na aiki na Empower Agro, wanda ita wannan gwamnati tana son ta ɗauki mutum 100,000. To a shekarar da ta shuɗe an ɗauki mutum 30,000. To ita cibiyarmu ta wannan bincike da watsa dabarun noma, mu ne muka horar da mutanen nan 30,000 ta hanyar muka horar da mutanen wato horarwar masu horarwa shi ne TOT, ka horar da wanda zai je horar, kuma mu ne muka fito da littafin da su waɗanda aka horar za su yi amfani da shi a gonakai. Wannan littafi ya yi shafi shi ya kai wajen 300 da wani abu, babu dukkan maganganun yanda za a yi harkar noma ne. To kaga wannan mutanen nan na 30,000 ɗin da yake an riga an duka zama suna cikin jihohi, kuma dukkan suna cikin ƙananan hukumomi. To kaga za su zamanto su ne malaman gonan da za su taimaka ma manoma. To kaga wannan ɗaya kenan. Na biyu, in za ka lura, bana Allah ya sa akwai taki tun bara. Kaga wannan wani hoɓɓasa ne wanda ya zamanto bana duk gure neman taki ya samu taki, kuma dama taki na ɗaya daga cikin abin da ke bunƙasa noma. To ashe kaga wannan wani abu ne wanda yake ya kawo ci gaban noma. sannan na uku bana zaka ga mutane da yawa an koma gona saboda ya zaman to bara Allah ya sa hatsi yayi albarka wanda manoma da yawa sun amfana har yawanci zaka ga cewa ai mana masu zuwa aikin haji ma manoma ne to kaga wannan ya kara sa mutane sun zagi dantsi domin su koma gona to wannan abu ya zama albarka kuma muna fatan a wannan shekara abincin da za a samu zai fi na bara
Professor MK Usman kenan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a tattaunawar mu da shi a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan Washington DC Masu sauraron mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda zamu kawo mu ƙarshen wannan tattaunawar yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya